VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirin na musamman wanda zamu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Shirin da cikin sa za a ji cewa masu fafutukar kare demokradiya a Jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwar su game da yadda ake tafiyar da tsare-tsaren zabukan kasar.
Ba a taba cewa cikin sati uku za a zabe ba. Dan kasa wasu ba sun taka ba. Ba a taba cewa sauran sati uku za a zabe ba. Ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jaha ko wacce jaha ba.
Tarayyar Najeriya kuma biyo bayan korfe-korfe da mazanga-zangar da aka samu game da tafiyar hawainiya da aikin hanyar numan zuwa Gombe ke yi. Ana iya cewa yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu.
Da Allah sa mu dawo muna murna kuma muna shi shugaban kasa Zuriya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan.
Akwai shirin kuwa bar gida da sharhi jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma sai bayan an saurari labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ma'aikatar Shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China, tana mai cewa manufofin sun taimaka matuƙa wajen taka burki da kuma jan kunnen China game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. A wata takardar bayani ta jiya Litini, zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan China, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainin wajen tsaida barazanar China. A yayin da har yanzu akwai sauran aiki, ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin Amurka da kasha ta makomar nan gaba, a cewar Barr. A watan Nuwamban shekara ta 2019 ne Attorney General ɗin Amurka na lokacin Jeff Sessions ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar Shari'ar Amurka kan China, wanda a lokacin ya ce mun ga leƙen asirin da China ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba, kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri. Yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su dakunan bincike da jami'o'i, kuma muna ganin yadda ake ta yada farfagandan China a jami'o'inmu. Burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma daukar matakan shari'a kan aika-aikar China. Shaidu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan headquarter yankin Tigray dake arewacin kasar jiya Litini, a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta karuwa ya tilasta yan gudun hijira sama da 25,300 gudu zuwa kasar Sudan makwabciya. Mazauna Makele sun gaya wa muryar Amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugurugu da gidaje, sannan ya dan lalata wasu dakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar St. George da ke Felage Hewitt. Shugaban kungiyar TPLF Debretsion Gebremichael ya gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kashe farar hula a kalla biyu jiya Litini, kuma wasu da dama sun ji raunuka. Babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin. Jiya Litini, mataimakin Prime Minister Habasha Dominic McKinnon ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. A halin da ake ciki kuma, garin Hamdayat da ke kan iyaka a kasar Sudan yanzu ya cika da dubban yan gudun hijira daga yankin Tigray na kasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali. Daga cikin yan gudun hijira kimanin 8,000 da suka iso a baya-bayan nan, akwai iyayen wasu bakwainin yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka. Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar yan tagwayen a Tigray. Da an saka su cikin na'urar kwanci, to amma bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan. Abinda mahaifinsu Burhanu Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a wani ƙauyen da ke jihar Kassala ta gabashin ƙasar, ya ƙara da cewa mahaifiyarsu ba ta da nonon shayarwa sosai, muna jika garin fulawa ne mu ba su sha, likitoci ba su amince da haka ba. muna ji muna gani ƴaƴanmu za su mutu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na ta bakin sa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a Turai da Amurka. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai je Litini yayin hira da yakan yi da ƴan jarida a birnin Geneva cewa yaduwar corona ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura. Tedros ya dawo headquarters WHO je Litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya mu'amala da wani mai dauke da cutar. Tedros ya kuma yi marabalale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin COVID-19 to amma yayi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar je Litini da kamfanin har hada magunguna na Moderna da kenan Amurka yayi. Kamfanin ya ce rigakafin sa ya samu ingancin kashi 94.5 cikin 100 wajen yaki da cutar bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitanci.
To madalla labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar inda za a iya cewa aski ya zo gaban goshi game da babban zaben kasar. To sai dai masu rajin kare demokradiya sun fara nuna damuwar su da abin da suka kira shan kafa da ake fuskanta game da tsare-tsaren waɗannan zabukan da ya kamata a fara da na kananan hukumomi a ranar 13 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2020 a kuma gudanar da na shugaban kasa hade da na ƴan majalisar dokoki a ranar 27 ga watan Disamba. A wata hira da Suleiman Mumuni Barmayi da shugaban kungiyar Bode Sanbuwa Nasir Saidu ya ce dole ne ƴan siyasar Nijar su haɗa kansu a irin wannan lokacin.
Abinda ya kamata ƴan ƙasa su karkata hankalinsu wajen hukumar zaɓe a yanayin da ake ciki za ta cika lokaci wanda an ka ɗauka na 13 ga watan Disamba da 27 don tahiya hanwainiya wanda aka yi na rabon katin zaɓe da lokaci wanda ya rage musamman ma na shi zabe na 13 ga watan Disamba. In ka diba akwai matsaloli waɗanda ka iya girmawa sosai su kawo shakka cikin zuciyoyin jama'a na cewa yaushe an ka kare hiddo sakamako na jami'oyi waɗanda su sakara cikin jaha-jaha sannan a dawo a buga wannan lambobi nasu waɗanda za a maidawa cikin ƙasa sannan a yi zabe. Don haka ni ana gani yanzu hankalin ƴan ƙasa ya kamata ya karkata bisa ga lokaci wanda hukumar zaɓe ta tsaida na takara ta ƴan kansala musamman ma da na shugaban ƙasa da na majalisar dokoki tunda zaɓe kamar yadda kowa sani wajibi ne sai an yi shi kuma tilas ne a yi shi dangance da dokoki na ƙasa.
Kana da shakku ne akan yiwuwar idan za a cika alƙawari ko kuwa
yau duk ta iyayen da ka gane ta duk ɗan ƙasa ko su kankansu ƴan siyasa a cikin zuciyoyinsu suna za a yi ba za a yi ba amma hakika a bayyane babu wanda ya toye magana amma kamar yadda kuka tsama ga tahiya hanwaniya ba a taɓa cewa cikin sati uku za a zaɓe ba ɗan ƙasa wasu ba su taka da su ba a taɓa cewa sauran sati uku za a zaɓe ba ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jaha ko wacce jaha ba. Ba a taɓa cewa sati uku za a sauran zaɓe ba ba a gani ba kayan zaɓe ga sunan sun tabbata cikin ƙasa har an fara horon mutane ko kuma mutane har sun fara taddashoshi na tahiyar zaɓe.
To amma shugabannin hukumar zaɓe sun sha bayyana cewa komai yana tafiya daidai ba matsala zaɓen nan za a yi shi a kan lokaci kuma ba za a fuskanci matsala ba.
Akwai alamomi da yawa waɗanda ka nuna ma 'yan ƙasa cewa har yanzu akwai matsaloli da yawa waɗanda ba su ba da mutum tabbacin shi ce hukumar zaɓe tana iya ta cika wannan lokacin kamar yadda ta ce kakaka.
Kana ganin akwai buƙatar a ƙara lokaci ma'ana a dage ranakun zaɓen zuwa gaba ne shi yasa kake
buƙatar da an da kwai dai ta 'yan ƙasa 'yan siyasa su tattauna kuma babu duniya inda za a ce za a fuskanta zaɓe 'yan ƙasa ba su tattauna kuma sa'annan a ce wannan abu ne wanda ka iya aiwa ma ƙasa alheri. ko hukumar zabe tana shirye komi da komi tana da ya kamata a ce tattaunawa ta ƴan siyasa tana rakka wannan abun in ana so a samu zabe mai inganci wanda kowa zai yarda shi
to madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda biyo bayan koke-koke da al'umma musamman ma matafiya da masu ababen hawa suka yi ta yi game da tafiyar hawainiya na yankin hanyar Numa zuwa Gombe ya zaka kamfanin da aka baiwa aikin ya komo bakin aiki kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola
kuma wannan aikin dai ya ko biyo bayan korafi da ma zanga-zanga da matafiya da kuma al'umman yankin da hanyar ta Numa zuwa Gombe ya shafa to koya masu ababen hawa suka ji da kuma wannan aiki da aka yi a yanzu Malam Umar Dan Kano ya bayyana farin cikin su da aka koma wannan aiki da cewa
hanya ce da ta dade tana cikin mana to a kwariya kuma wannan labari da dawowa da masu kwangila suka yi na gyaran hanya ya dada mana ranmu saboda mu da muke bin hanyar nan gaskiya mun san wahalar da muke sha to amma alhamdulillah an ce mai hakuri ba wadaci sun da Allah ya sa sun dawo muna murna kuma muna ma shi shugaban kasa godiya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan saboda gaskiya bismillah hanya ce da take babban hanya yan kasuwa ma'aikata yan makaranta sojoji yan sanda kowa ana yawan bin ta kai ita ce kamar wayaran shigowa ta wannan arewa maso gabas inda jahohi shida suka kunsa so don haka dawowa da aka yi gyaran Allah ya sa aka gama so kaga za a amfana za a rage haduddura da suke faduwa da suke faruwa kan hanyar nan
shi ma da ke tsokace honorable Sa'idu Naira wanda tun farko su suka mika kukan su ga uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ya ko bayyana farin cikin su da cewa
kwanakin baya hanyar nan ya cirke gaba ɗaya ni da kaina na bi hanya na ga hanyar da yi ba da kuma roƙi mai girma Dr. Halilu Maudi ya taimaka na san zai iya yi ya je samu mai girma shugaban kasa a tabbatar wannan hanyar an yi shi kuma na gode wa Allah roƙon da na yi ya karɓu ya je ya yi duk abin da zai ya kira minista sun yi an ba dan kungila kudi ya dawo bakin aiki to haka ina gode masa sannan kuma ina sake mika hukun bara din da mu mutanen jihar Adamawa muna da wasu roƙo da muke da shi da kuma wani godiya na farko muna son mu gode masa saboda gadoji da suka karye daga madagali minista da ubanan da gefen Malabo ya cire su a cikin ministry na work and social services development ayi mana da tsauri wannan abu ma abun da zamu kasa gode masa akai ne a sake roƙo mu bi hanyar mubin nan taimaka mai girma mu kamar yadda muka roƙe ka ake yin wannan hanya na sabana to Allah ka taimaka wannan hanya babbar hanya ne wanda ya ɗauki abubuwa da yawa hanyar mubin nan daga Gombe zuwa Mubi daga Gombe zuwa Mice kama da ganin nan hanyar ya cirke hanyar biyu nan duk ba a bi ƴan uwanmu suna shan wahala kusan in hanya bai da kyau kaya ma da tashi yake saboda komai za a ɗaura a kan kaya
kuma da menene yanzu ka an zura ido a ga ko shin wannan aiki zai sake tsayawa ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla zamu sake komawa jamhuriyar Nijeriya inda makon da ya gabata ne makahi a kasashen Afirka daban-daban suka gudanar da babban taron su na shekara zuwa shekara binnin da magaram a bana dai an gudanar da taron ne ba kamar yadda aka saba yi ba sakamakon annobar corona wakilin muryar Amurka da magaram Tamar Abari ta samu zantawa da shugaban kungiyar makahin da magaram Munkaila Habu wanda kuma ya bayyana yadda aka gudanar da sallar ta bana a cikin wannan halin
ana gani kama da wannan malatin zai hana baki zawwa amma ana ma abun malatin wannan na coronavirus saraki na Niger da na Nigeria duka mun samu kama saraki 60 na Nigeria wajen saraki 41 suka zo
to game da shagulgulla da kuka saba yi kowanne dukan su kun samu kun yi su a bana
duk wasannin da aka saba yi an yi su kama bara akwai wasan da ba a yi ba amma bana da ya kasance ke mutane sun ba da himma sun ba da gudunmuwa an samu gudunmuwa ta kirge kuma mun tsaya kai daga duk abin da aka san ana yi ukun wannan duka an yi su da sahe an je kofar mai martaba sarki Abubakar an kai sanho da aka saba na al'ada aka yi jawabe na shugabanni duka suka yi aka komo wasa da marece na gwada al'adu na makahi da suke yi tun ƙarfe 4 har zuwa ƙarfe 6 da rabi ta dare kuma rallaji da sahi aka ji aka yi adda da mamu adda da sai suke tattara su muhimmancin ta saboda kwanciyar hankali a cikin kasa Allah ya kawo wadata ya kawo kwanciyar hankali ga kasar mu ta Niger kuma ga kasar Africa kuma ga duniya duka ma
ina hadin kamar irin matsalolin ku da bukatun ku har dan dai bu kwa rasa matsaloli ba
matsaloli muna so diyan mu a rika tallafa musu wajen karatu sirdu muna Africa akwai shugabannin da suke so su hana bara sai muka ce to in kuna so su hana bara ku nema musu aikin su nema mu abin yi kan su hana mu bara kuma ɗan Nigeria sun yi kuka suka ce a Kaduna an kashe musu gidan makashi suna roƙon shi ya dan hamzarta ya sake mai da musu wannan gidan dan makashi inda ake koya musu sana'a amma abin da muke so mu makashi mu muka yi damuwa mu ne muke bara ko muke so gwamnati ta kama mana wannan baral muhasata ta nema mu abin yi ko su taimaka matan mu masu gani da wata yar dan jari su ruka kasuwanci sai musamman a ginin su muhasa zuwa bara kuma diyebu da suke lakwal wannan diyoyi da ake biya na lakwal sai da mun yi bara muke samuwa kenan muna roƙon gwamnati ta diba ta gani idan muna saka ta tabauta kujeru muna yin giryaji muna yin serveti muna yin lakre to matsalar da aka samu bayya sai ba ta ake yaushe maka hoze ya abin kirki a saya ga na mai ido
to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ga masu sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger suna iya samun mu a wasu gidajen radio masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ba wanda ba awa ka sace darago daraga masu ya zama kai wani goma mola wala ta sai ka ga ni
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku jira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri
an kace ku ne ke binciken irin waɗannan abubuwa gida nawa ake fasawa gida nawa za a bin wannan aiki mai daurewa ne
eh ka duba America they are always into infrastructure infrastructure mana
kullun suna cikin gine-gine
suna cikin gine-gine ana gine-gine kuma wannan gine-gine kuma ka duba duk gidajen da America suka gina before 1980 duka na da cuta cikin wannan gida domin akwai abin da ake kiran shi asbestos su wayannan abubuwa duka suna cikin wayannan gida shi yasa duk gidan da duka aka gina before 1980
wasu din ciwo ne ko dai wasu kwari ne ko menene
ciwo ne da idan mutum ka shaka eh shi ka cikin yana shiga cikin lungs din ka da ya shiga cikin wannan lungin shi ya zama cancerous shi ya zama cancer na cuta shi sa wayannan duka na cikin wannan cikin gida duka da aka build before 1980 shi sa ni yanzu ga na wani yanzu zan duba cikin wayannan gidan duba ko na gan su idan na gani she fall am fala ko falin da muke yi imu wannan falin mun kare she yanzu ga she aso zo inspect in sure kaman ba an cire shi kuma kan da ya kamata a cire to lokacin dan zo aiki na da kyau da an cire kuma an kare akwai testing da nake yi ina wannan testing idan testing ne ya pass na clear wannan area she ba da sing ne ta to wannan gida yayi for renovation ka sai ga wannan abu cikin wannan gida
to an kaga duka sai ka bada rahoto cewa komai ya gidi sannan a fara in aiki ne in rusawa ne sai a yi
shayi
na'am to wannan aikin kuna yi karkashin hukuma ne ko dai wata abin nan ma'aikata ce mai zaman kanta na ce hukuma wato na gwamnati ne ko dai na private company ne
both domin muna zuwa government buildings muna shiga shine subchapter 8 muna kuma shiga cikin private buildings shine kaman gidaje kaman gidanka private house idan ka sadda wannan gida yanzu ga dukan da kenan har dai za ka sadda wannan gida misali idan sai ma da gida ya kamata mu rika san kuma akwai cuta haka nan kuma yanzu with the law ya kamata kafi sai ma da wannan gida duk wannan cutan dukan sa in cire fit da shi cikin wannan gida sannan in sayar ma shi sa long kenan that is where the privacy comes in kuma akwai companies kaman Macy's in them privately they are not under the government
kamfanin sayar da kaya na Macy's
the Macy's to wannan aiki da aka yi renovation Macy's da suka yi da 34th Street wannan Macy's a lokacin sun sa $600 million of full renovation na Macy's to ni ina cikin wannan muka wannan aiki muka
ci miliyan 600 company Macy's ke gyara wurin
suka gyara wurin suka gyara wurin that was 6-7 years ago shekaru bakwai to a wannan lokaci ni ne ina cikin wayannan muka wannan aiki muka fidda bututun da duka kenan tun basement har zuwa saman duka muka fidda wayannan tuta ya na
to ya kake ganin zaman America da kuma zaman kasashen mu
a to ka duba ba zaman America she mu ta alhamdulillah amma ba abin da yafi gida gida dai gida ne ko yaya zaka yi yau na da dai wannan gari kullu shinna ina gan gida haka ko na gan abubuwa haka na gida gaskiya shinna murmuri kuma ni ra'ayina ne kuma ka duba duk wannan duka ke dadewa wannan gari eh kai wani lokaci kowa na murmure dai settle yaje gida yaje bai futa makan shi domin ko ya zaka yi wannan gari gari ne mai albarka gari ne mai muhimmanci amma ba garin ka bane ko ya za ko kai wani ne gida kuma gidan ka ne ka gan yau kana nan gana yau kan daraja ka ka samu hutu ka abin gashi nan dai ka gane shi sa ba comparison ba mu mu compare mu ce America ya fi gane zaman lafiya domin gidan ka ne shi sa wannan haka comparison nan America alhamdulillah amma gida ne shi sa ni wannan nake gani kuma based on wannan nan ni gida dai alhamdulillah kaman Ghana wurin da na fito ka gane yes America dai alhamdulillah ba you know ya tanne mu ya rufa mu asiri amma yau kana da wayannan asirin tanyen da kai kudin duka ke da shi idan ka ci shi nan alhamdulillah amma ka ci shi gida ka fi jin darin ci wayannan kudi gida fa da baka ci shi daga nan shi sa gida wallahi gida kan mu bar gida na'am
ya batun iyali mata da yaya a nan kasar
eh ina ya ni yanzu aka yara na guda hudu ne ina da maza biyu mata biyu ina cikin aure mata na kuma sunan ta Hajiya Nafisa ita kuma tana nan
to ya batun rayuwar su wurin harkan neman ilimi da sauransu
masha Allah Diana Firstborn na farko sunan ta Aishatu ita yanzu aka ta kare college yanzu ga ita teacher ne tana teach middle school
malaman makaranta ce
makaranta yes malaman makaranta ne na biyu sunan shi Abubakar Saddiq shi kuma hawayo ina nan college shi kuma na uku sunan ta Amina to ita na uku na ba ta sunan ummana ita kuma yanzu ga tana high school amma ta bangaren makaranta yanzu ta hadace Qur'ani so biyar shekaran ta 15 kuma yanzu haka tana kokari ta karanta Qur'ani ta kare Qur'ani tana kokari har da cewa abin da take yi kenan yanzu haka ita da kaninta Jamil na'am
to malam Lawal Ahmed mun gode da kan ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
to madalla yanzu kuma ga su lemun mun da barma dauke da sharhin jaridun nishara
Salarwar da kotun tsarin mulkin kasa ta fitar a ƙarshen mako game da zaben shugaban kasar Niger na ranar 27 ga watan Disamban da ke tafe na kan gaban labaran da suka fi dauka hankalin jaridu a wannan mako jaridar Le Sahel na cewa daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan zabe kotun ta amince da takardun yan takara 30 cikin su har da Bazoum Mohamed na PLDS Tarayya da Muhammad Usman na RDR Canji da Sani Umaru na MNSD da Albade Abuba na MPR Jamhuriya da Ibrahim Yakuba na MPN Kishin Kasa da Salu Jibo na PGP Dubara
yayin da ta yi watsi da takardun mutane 11 cikin su har da Hamma Amadu na jam'iyyar adawa ta Model Lumana. Jaridar Lebanon na cewa hukuncin da aka yanke wa Hamma Amadu a shari'ar da ta shafi badakalar safarar jarirai shine yasa kotun tsarin mulkin kasa haramta masa shiga wannan zabe. Domin kundin zaben Niger a ayarsa ta 8 ya ce duk wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara guda ba shi da yancin yin zabe ko kuma a zabe shi sai idan an yi katarin wanke shi daga laifin da ya aikata a can baya. Jaridar Ayr Info ta ruwaito cewa wasu 'yan takara hudu daga bangaren adawa sun shigar da karar dan takarar PNDS Tarayya Bazoum Mohammed a kotun tsarin mulkin kasa saboda a cewar su suna da shakku game da sahihancin takardun sa na shaidar zama dan kasa. Jaridar ta ce waɗannan 'yan siyasa da suka hada da Hamma Amadu da Ladan Chana da Ahmadu Bubakar Sise da Alfa Umar Abdul Qadir ta hanyar karar da suka shigar a jajibirin bayyanar sanarwar kotun sun buƙace ta ne ta mayar da takardun Bazoum Mohammed share ɗaya saboda dalilan da suka bayyana. Muƙarƙare da jaridar Lanketor wacce ta ambato ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar Bazoum Mohammed bayan bayyana shi a matsayin halittaccen ɗan takara yana cewa shi dama ya san da takardunsa ba su da matsala ko guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan Oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.
Yanzu kuma sai sashen muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ita ce ƙasa ta farko da aka kafa akan tafarkin kare dukkan haƙƙin bil'adama. Mafi muhimmanci a cikin waɗannan 'yancin a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin da yake jawabi a Indonesia shine 'yancin walwala ciki har da na yin addini. Amurka na mutunta 'yancin da Allah ya bai wa 'yan adam kuma shine ainihin abin da ke tattare da ruhin ƙasarmu. Ya ce dalilin kenan da yasa Amurka ta fi kowace ƙasa cikin ƙasashen yamma wajen goyon bayan 'yancin demokradiyya a Indonesia daga mulkin mallaka kuma ta kasance mai ba da goyon baya ga sauyin Indonesia zuwa mulkin demokradiyya a cikin sama da shekaru 20 da suka gabata. Gaskiya ne mutanenmu sun karbi 'yanci kuma sun riƙe al'adar yin haƙuri wanda abu ne na musamman. Zargin ɓatanci wanda ke lalata rayuka ya zama ruwan dare. Nuna wariya ga kananan addinai na sanya masu yin su su zama 'yan ƙasa marasa galihu tare da fuskantar cin zarafi. Sakatare Pompeo ya ci gaba da roƙon ƙarin shugabannin addinai su yi magana a madadin mutanen kowane addini a duk inda aka take musu 'yancin su. Muna buƙatar ƙarin shugabannin addinai su zama masu bayar da shaidar halin kirki. Sakatare Pompeo ya ce Indonesia ta ƙara wa ƙungiyar Asian ƙwarin gwiwa don ta yi aikin da ta saba na jin ƙai. Amma ci gaba kan adalci ya ci tura. Amma ba babbar razana ga makomar 'yancin addini shine yaƙin da jam'iyyar kwaminisanci cana ga mutanen da ke da kowane irin addini. Musulmai, Buda, Kirista da masu bauta irin na Falun Gong duka, sakatare Mike Pompeo ya yi gargaɗi. Sakatare Pompeo ya ce haƙoƙin da Allah ya baiwa kowane bil'adama haƙƙi ne na kowane mutum. Wannan shine dalilin da yasa dole mutane na ƙasashe masu 'yanci su kare waɗannan haƙoƙi. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Thank you.